الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سوسا ربو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا ساكي قسل توا تاردو كتشتروني سابا شرنا فتري رحمة شرن بيكي باكو داما دومي أي كل تنبوي يوكو ولن نسكشا في أديني دا رأيوا زوا غمالا دومي سابا مفتاح. Kuma na yayi kuma da sakonin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne. Ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455, ko kuma ta adireshin email na fatirahma@yahoo.com, da kuma shafin fatirahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau da yi mana Lahadi ne 25 ga watan Dhulqa'ida na shekara ta 1445, bajina da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda yazo daidai da 2 ga watan Yuni na shekara ta 2024. Kuma kamar kowane lokaci, ayo ma muna tare da shi malami namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu OON, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Barau da kenan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo akan kalla, sai assalamu da masu kallo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To yau kai za mu shiga cikin tambayoyin naku da kuka aiko, inda tambaya ta farko take cewa, malai, idan mutum ya bawa manomi bashi amma da sharadin zai ke kawo masa abin da ya noma ya saya, shin akwai riba a cikin wannan?
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بايا هكا ينقوى ما سو كلم ولسورة رمى أولا الوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي باشي وانا أبني دا أكي نتيمكو سنة جاء أقدو إرفاق واتواني أكديني نتيمكا ونتوسى ياوا تلوانا أبدا زي شغانا نيمان أمبانا دا وانا أكفا وباشي تويا زماري بان كل قرض جر منفعة فهو ربا. تكايدا تشيدا معلمي سكا يدريتا تشيوا دكا وان باشي دي جاو وان دي إبادة باشي وانا أمباني دكا وان دا أكبا وباشي يا أمبانا دي شيتو وانا أمباني دي سامو سنة شريبا سوراك إن يباشي دا شرقي زباك باشي أبا دا شرق إن كزا da sharadin zaka bani gidanka haya, da sharadin zaka bani motar ka dani, da sharadin zaka dauka mun kaya zuwa guri kaza, da sharadin kan duk wani abu da zai shigo na amfanin sa shi a dalilin ba sa bashin, to wannan abin da ya karba ya zama riba. Akwai as-salaf, abinda mutane suke yi na su ba wa manoma bashin kuɗi na su yi noma, su kuma su biya su da abin da suka noma. Kuma wanda ya halatta idan aka kiyaye sharadin, sharadin ko shi ne gaba da bashi akan za a biya ka da wani gwargwado na abin da aka noma. A faɗi misali, za ka bada bashi 100,000, za a baka abin da aka noma buhu 10. Misali, kaga an san buhu 10 ne shi ne biyan wannan 100,000 da ka bayar. Saboda haka duk sanda aka gama noma, aka girbe, aka gyara, aka zuba a buhu, to buhu 10 naka ne, ba daɗi ba rage. Amma ba halatta ka bayar ba, ka ce sai an gama noman sai mu ga kuɗin da ka na baka zai kama buhu nawa kenan. Wannan ba ya halatta. Sai dai tun lokacin da aka bada bashin a san cewa buhu nawa ne zai biya wannan bashin da aka bayar, kuma a tafi akan haka. Saboda ita shari'a ba ta son ta bar wata ƙofa da za su kawo ta rigima. Sannan ya zamana akwai lokaci sananne, ba kawai a baka bashi akan cewa za ka bayar ba tare da an ƙayyade lokaci. Yawanci an san lokacin da ake girbi, an san watan da ake girbi da lokacin ne. Sai ta zuwa wata kaza shi ne lokacin da ake girbi a gama abin nan, to lokacin kuma zai kawo maka abin da kuka yi da shi na biyan wannan bashi. To wannan ya halatta. Dan a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ana yin wannan salaf abin nan, qadarin ma'lum wa fi waqtin ajalin ma'lum, an san gurgudan me za a bayar, kuma an san ajalin abin zuwa wani lokaci ne. Wannan ya halatta. Amma ka bawa mutum bashi yayi noma, ka ce amma kai zai sayar wa abin da ya noma, wannan baya daga cikin abin da shari'a ta yi, shi kuma yin haka riba ne.
Sai ne ta ce mana yana son karin bayani akan lama layya, shin danye zai bada ko kuwa zai iya sarrafa ko kuma sai ya sarrafa sannan zai bayar
yadda ya gaya masa sai ya sarrafa ya bayar in ya bada danye Allah zai ce ayo ko kulumina wa atimul ba'is al faqir ko wa atimul qani' wal mu'tar ku ci daga ciki kuma ku ciyar da wanda zike mabukaci wanda yake talaka bai iya yin laye ba to ku ciyar da shi daga abin da kuka ciyar wa dana kana ba shi danye shi ya dafa ya sarrafa ya soya ya gasa kana iya goma shi wanda ka riga ka sarrafa duka dai yadda ya yi maka sauki ko ya fi masa sauki babu wani sharadi anan
to sai ke ce mana menene hukuncin matar da ba ta daukar shawaran mijinta akan komai nata na rayuwa sannan take fifita maganar kawaye da yawan wanta akan ta mijinta komai kyawun shawara kuwa da mijin ya bata
babu shakka a mu'assasa ta aure zamantakewar aure zamantakewa ne wanda take da karfi kwarai da gaske tsakanin miji da mata kamar yadda Allah ya kira shi al-misaqul ghaliz wato kwakwaran arjejeniya da ta shiga tsakanin miji da mata so akwai bukatar a ce akwai fahimtar juna akwai tattaunawa akan wasu abubuwa akwai shawara da juna idan wani abu ya taso Nabi sallallahu alaihi wasallam kai shawara da matansa lokaci ya zama shawarar tasu ma ita ce za ta fitar da shi daga wani damuwa kamar yadda ya faru a Hudaybiya lokacin da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci ba abin nan sahabbansa da cewa su yanka dabbobin da suka koro na hadayarsu su kuma yi aski su wato su fita daga cikin halin ihrami lokacin abin ya dame su ba su yi ba har annabi ya damu kan cewa kada wani abu na fushin ubangiji ya same su ya shiga Ummu Salama ta gani shi cikin wani yanayi tambaye shi yace gashi na ba wa sahabbai na umarni amma suna ta wato nauyi wajen zartar da wannan umarni ina tsoron kada Allah ya fushi da su sai ta ce ai ya rasulullah kawai ka je ka yanka abun hadayarka sannan kuma ka kira wanda zai maka aski yana zuwa yayi kawai da sahabbai kowa sai ya shiga yanka nashi sai kuma kowa ya je ya bada kansa kai masa aski to kaga shawara sai ita ce ta fitar da sahabbai da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam daga wannan damuwa da aka shiga a ƙarshe kaga mace tana iya ba miji ta shawara a lokaci kuma shawarar ta zama ita ce tafi zama ahra to don haka mace ita ma tana buƙatar mijinta idan har miji zai saurari shawarar matarsa babu aula ita ta ji shawararsa saboda shi ne yake da jagoranci a kanta ubangiji subhanahu wataala ya sa masa kawama shi ne yake babba shi ne wanda ya kamata a fara tuntuɓa ma akan komai a ce mace ba ruwanta da mijinta ya san me take yi ba ruwanta da ta tuntuɓi mijinta ta nemi shawararsa akan abin da ta san cewa zai ba ta shawara mai kyau sai dai ta ji shawarar ƙawayenta da wasu wanda suke danginta ko wasu can daban babu shakka wannan yana nuna akwai rauni a wannan zamantakewar tasu akwai rashin amincewa akwai rashin yarda akwai rashin girmama juna wanda kuma wannan baya taimakawa zamantakewar aure ta ba da kyakkyawan sakamako zai kawo cikas a zamantakewar aure kuma shi kansa mijin zai damu idan ya san cewa matarsa ba ruwanta da shi ba ta jin wata magana ta sa akan abin da ya shafe ta ba ta neman ta ji ra'ayinsa ba ta dama tana fifita ra'ayin wasu akan nasa babu shakka ba zai ji daɗi ba kuma wannan zai ƙara raunana zamantakewar su ta aure ba ce haƙƙinsa ba ne duk wani abu da za ta yi sai ta sanar da shi ya ba ta izini ba wannan amma dai kuma mu'ashara zamantakewa ta aure tana buƙatar haka domin haka ne za a samu kyakkyawar fahimtar juna kuma kusanci da juna ya ƙaru
sai sune ke tambaye shi kuma menene hukuncin matar da take ɗaukar wayar mijinta ba da izininsa ba
to take buɗe waya ta ɗauka ta buɗe ta ga me yayi a ciki ina jin da wani ake bi ba ko ta ɗauka ko ta ɗauki ba yawanci wannan fitina ta zamani da ta zo da abubuwa na rashin yarda muka gama ga maganar yardar da take tsakanin miji da mata Allah yana cewa ina batun sirgala zaujin makana zaujin wa atitu mai da wannan tantaran fara ta khudu min shay'an atakhudunahu buhtanan wa ithman bina wa kayfa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza wato tsakanin miji da mata akwai wani wato karfar yarda da take tsakanin su karfar yarjejeniya to kaga a ce akwai wata wani abu da miji baya san matarsa ta sani ita ma kuma akwai wani abu da ba ta san ya sani to yana nuna cewa akwai wani abin da in ɗaya ya sani ba zai ji daɗi ba to akwai wani abu na rashin gaskiya ita gaskiya ba wani abu nan wajen matarka ta ga me a wayarka ka ga me a wayarta dai har gaskiya ne abin da kuke halattacce ne babu wani rashin gaskiya a ciki amma zamani ya zo da fitintunu na waɗannan abubuwan da har ake kaiwa har ma ana tambayar ya halatta ta dau wayarsa ko ya halatta ya dau wayarta wanda wannan bai kamata a ce an kai ga wannan matakin ba miji ya yi kokari ya kiyaye haƙoƙin matarsa sawa'un tana sane ko ba ta sane sawa'un abinda za ta sani ko ba ta sani ba ya yi kokari ya kiyaye haƙoƙin matarsa ita ma kuma ta yi kokari ta kiyaye haƙoƙin mijinta sawa'un a gaban gidansa ko a bayan gidansa Allah na cewa as-salihatu qanitatun lil-ghaib was-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafizallah wato mata wanda suke salihai masu biyayya ne da'a ga Allah sannan kuma su kiyaye mutuncin mazajensu a bayan gidansu wato ko da a bayan gidansu ne za su kiyaye mutuncinsu saboda haka da waya ta unguwa da komai za ta yi kokari ta ga kamar kace ga mijinta a tsaye lokacin da take komai wannan shine alamar salaha ta mace haka ne shi ma miji ya zama ya kiyaye wannan hususiyar kada ya yi wani abin da zai sa har matarsa ta tarinna to haka dan kawai ta taba wayarsa shari'a ba ta ce haramun ne ma ta taba wayar mijinta ba shari'a ta yi wata doka ya roƙa da ce ba ya halatta mace ta taba wayar mijinta ko miji ba ya halatta ta taba wayarsa dama abin da ba zai halatta ba shine kwace ce ta zama tashi ko ita ta kwace ta ce ta zama ta taba wannan ba zai yi ba amma dan tabawa an har abu ya kai ga haka to babu shakka wannan yana nuna cewa wato zamantakewar aure a gidaje tana ganin matsala kuma ana cikin matsala babba wacce ta ringa jin mijinta yana shiga haƙƙinta saboda ya taɓa wayarta wacce ta miji ya ringa jin matarsa tana shiga haƙƙinta saboda ya taɓa wayarta to akwai matsala a zamantakewar aure gaskiya.
Dole ba dai tambaya yake cewa menene matsayin matar da take ɗaukar iyaye sun fi mijinta?
To kowanne yana da matsayinsa iyaye suna da matsayinsu na iyaye ne da Allah ya ce a girmama su a musu biyayya a musu da'a a kyautata musu kada kusata su kada bata musu rai a musu kyakkyawar addu'a suna da rai ko bayan sun mutu wannan duk matsayi ne na iyaye Allah ba ya faɗi matsayinsa ya kan faɗi matsayin iyaye wa Abdullahi wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa qad amara rabbuka an la ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana saboda wannan matsayin nasu sau tana tare da su ko ta yi aure suna da a matsayin iyayenta ko da sanda ta je wajen su za ta ba su girman su take magana da su za ta girma ba su wannan yana nan shi ba miji kuma haƙƙinsa yana nan matsayinsa yana nan a matsayin mijinta ta yi masa biyayya ta kyautata masa na misalin sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha da akwai wanda zan yi masa umarni ya yi wani sujjada da ma sai na ce sai mutum su jada saboda girman haƙƙinsa da yake kanta Allah yana cewa lil rijali alaihin na daraja maza suna da fifikon daraja akan mata Allah ne yake faɗar haka ba wani ne ba wani constitution ba ne ba wani malami ba ne ya ƙirƙiro wannan hukunci Allah shi ya faɗa walil rijali alaihin na daraja maza suna da fifikon daraja akan matansu saboda haka wannan matsayin yana nan a lokacin da take gidan mijinta za ta bi umarnin mijinta ne ko fita za ta yi ta je gidansu sai ta nemi izinin mijinta ka'ida kai ko ɗakin Allah za ta je sai ta nemi izinin mijinta zai ce kada ku hana mata zuwa masallatai in sun nemi izininku kaga hatta zuwa masallaci an sharɗanta su nemi izininku ko kuma aka ce in sun nema kar ku hana su ba ce a kai su fita kawai ko kun so ko ku so ba ko kun sani ko kun sani ba gashi dai ɗakin Allah za su je babu haƙƙin da yake girman haƙƙin Allah to bari na iyaye haka su ma iyaye ko za su ziyara su ko ta je dubiya ko wani abu to ta gaya mijinta ta je da izinin mijinta wannan shi ne abin da yake haƙƙi shi zai sa ta shi zai hana ta domin a gidansa take a ƙarƙashin sultan ɗinsa take a ƙarƙashin ikon gidan ta fita daga ƙarƙashin ikon iyayenta ba zai yi ba uba ko uwa daga can inda suke su riga aiko da umarni da hani suna cewa matar yasu ke ki kaza ka ki kaza ba tare da sanin mijin ba ko a ga samun conflict tsakanin wato karo tsakanin umarnin miji da umarnin iyaye ko hanin miji da hanin iyaye shi ya ce ta yi su ce kar ta yi ko su ce ta yi shi ya ce kar ta yi a ka'ida umarnin shi shine sama haka idan da iyaye za su ce ma yasu ki zo rana kaza za mu je gidan guri kaza ko biki ko dubiya ko wani abu shi kuma mijin ya ce ba za ta je ba to anan ba a cewa tafi umarnin umarni ya yi za ta ruwa wani mijin ta domin a ƙarƙashin sultaninsa take a ƙarƙashin ikonsa take ba a ƙarƙashin yanzu ikon iyayenta suke ba haka ta cizinta da shanta da kula da ita duk suna wuyansa ne ba suna wuyan iyayenta ba don haka kowanne yana da matsayinsa don haka ba a cewa an fifita miji a kan iyaye ka ce ka bi umarnin miji a inda aka ce shi yake da sulta wannan don a kiyaye kyakkyawan zamantakewa da alaƙa ne saboda haka yayin da take kuma gidan wajen iyayenta ya zama na tana mu'amala da su to haƙoƙin su duka da suke wuyanta za ta kula da su ba ta yi musu tsawa ba ba za su yi musu ihu ba ba za ta gaya musu baƙar magana ba ɗin ta sun nemi taimakon ta kan abin da za ta iya za ta yi musu wannan duka tana da wannan tare da ita
to sai mai tambaya na gaba yake cewa menene hukuncin macen da ta yi sallah da gyale wanda bai saukar mata ba saboda ta sanya doguwar riga
abinda ake bukata ga mace da za ta yi sallah ta rufe daga kanta har zuwa kafarta wato ta sa abinda zai rufe jikinta gaba daya banda tafin hannunta da fuskarta wanda su ne za ta bari amma sauran jikinta duka ta rufe idan mace ta sa riga za ɗan kwari wani abu da zai rufe ta duka ba a ganin wani abu na jikinta zai kuma ɗora gyale a sama daga gyalen wannan kawai ta ɗora shi amma ba komai shari'ar su kuma ba a ganin jikinta wannan sallata ta yi amma ya zama nan gyalen shi yake rufe jikin nata misali yanzu za ka ga da yawa kayan sutura da mata suke za ka kirji gaba ɗaya gadon baya duk a fashe ka'idar mace za ta yi sallah duka wannan wurin sai ta rufe shi kirjinta gadon bayanta don ta rufe da gyale kawai ta ɗauki gyale kawai ta dora kaga gyale in ya zanto yana nuna fatar jikinta yana nuna sunan fatar jikinta ta yi sallah a kamar tafiya ba ta rufe al'aurata ta sallah ba ta rufe ta saboda ka sallar ta mutum amma in ta sa wata riga wacce ke ta rufe wata ko'ina ta sa abin da ya rufe mata kanta ba ga gashin kanta da komai sannan sai ta dora mayafin gyale a kai wannan babu komai sallar ta yi
to ne ki ce assalamu alaikum malam bayan mutum ya idar da sallar isha'i in ya shafa'i raka'a biyu za ta iya zama matsayin raka'a biyun rawatib da kuma shafa'i a tare ko kuwa sai mutum ya yi raka'a biyu ta rawatib sannan sai ya shafa'i da wuturi daban
shafa'i da wuturi wannan qiyamul layl ne yana cikin sallar dare su kuma wannan rawatib su kuma sare suke da wannan farilla waɗannan salloli na farilla saboda haka ita ratibar isha'i bayan isha'i ne da raka'a biyu saboda haka in ya gama sallar isha'i ya yi raka'a biyu wannan ba ita ce raka'atai abin da shafa'i ba da ake faɗa ita wannan tare take da sallar isha'i ratiba ce ta sallar isha'i ratibatul isha sunanta ratiba ta sallar isha'i saboda haka shi kuma shafa'i da wuturi wannan yana daga cikin tsayuwar dare tsayuwar dare tana fara daga bayan isha'i saboda haka in ya tashi ya raka'a biyu ya kawo daya ya yi wuturi shine salatul witr ita kuma wannan ba ta cikin rawatib ita wannan sallah ce mai cin gashin kanta saboda haka ba zai ce ya yi raka'a biyu in ya yi raka'a biyu ta wancan ratiba ta isha'i sai tashi ya kawo daya to ya yi wuturi da raka'a ɗaya ne ya yi ba wai bai yi ba wa sha'an yutira bi wahidatin falyaf'al rashin in ba da raka'a ɗaya za ka yi wuturi ka yi saboda ka yi wuturinsa raka'a ɗaya ce saɓanin wanda ya yi biyu ya kuma kawo ɗaya wuturinsa raka'a uku ne saboda ka ba wai wuturin ka bai yi ba amma kuma da raka'a ɗaya ka yi waccan kuma biyu ratiba ce ta isha'i sai dai in ka fasa yin ratiba isha'i ɗin ka ɗauki wannan kuma shafa'i da wuturi to kuma ka ga ka bar ratiba ta isha'i.
Da su ne ke ce malam shi ne aka biyo shi azumin watan Ramadana guda ɗaya sai yake tambaya shin yana halatta yayi azumin nafila na litinin da alhamis alhali bai rama wancan azumin ramadan din ba
saboda me guda daya ba daya ka daure ranar litinin din sai kai wannan farilla din kaga ka gama annabi na cewa fadailullahi ahqqu bil wafa bashin da Allah yake min ka yafi cancanta ka biya shi yanzu a ce mutum ne yana binka 10,000 sai ka zo kana sadaka 50,000 wanda ka bashi 30,000 to ka biya wannan 10,000 mana ka biya wannan 10,000 shi yafi cancanta ka fara biya saboda ka fara da wannan tafari na farilla din Allah yana cewa wa taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai kusance ni da abinda na fi so maka mafarilla saboda ka kusanci Allah da wannan farillar yafi ka kusance shi nafila alhalin ana binka farilla
to sai ki tashi kuma menene hukuncin kasuwancin easy buy da ake yi wanda yanzu misali yace wayar da ake sayar da ita a 100,000 sai a sayar da mutum 120,000 amma sai ya biya naira 50,000 nan take saura 70,000 ko kuma zai biya da kadan da kadan duk wata yace amma da duk watannin da ya diba yana iya tasiri akan farashin kayan sannan in yake biya kuma suna iya kashe wayar su su hana ta amfani
to wannan shine bai utafsida sai maka da abu karga biya kadan kadan kwai sabani ne malamai amma dai jumhurin malamai cin malamai sun yadda da bai'ut taqsid bai'ut taqsid ana iya bada farashi fiye da cinikin da zaka biya kudi nan take mai kaya za a bashi kudin sa nan take da dama je su wani kayan zo ka sa kuma samu wata riba sabanin idan ba a biya shi kudin sa gaba ɗaya ba to ribar da zai samu za ta yi jinkiri domin kudin sa ba za su dawo ba don tana ya sarrafa su to shi yasa sai ya ƙara kudi saboda ya yi kwamar duk wannan ribar da zai samu da a ce kudin ya zo masa a lokaci gaba daya to wannan babu komai don mutum ya ƙara kudin abu saboda bayan za a biya shi asali abinda aka hana shi ne masa farashi biyu abu ɗaya ne ka zo saya sai maka farashi biyu a gaya maka cewa an sayar maka amma yanzu in ka kawo kudin haka amma in za ka kwana biyu sannan za ka fito sai ka ƙara ka zato da shi aka hana shi ne man ba'a bai'ataini fi bai'a falahu aw kasuhuma aw riba hadisi Abu Huraira da ya ciniki bi a ɗaya ba zai da ciniki ɗaya ne amma kuma ya zama biyu an yi shi a yanzu ga wannan kawo kudin sa kaza sai bayan ka karɓa ka ci kai ne bazan bayan su sai yaushe sai kaza to za ka ƙara kaza wannan ba ya halatta amma ka zo ka samu abin da daban gashi an sa masa kudin sa kaza ne ana iya baka shi amma kudin sa kaza ne to wannan ciniki ɗaya ne wannan ya halatta maganar su toshe ne maka waya saboda ka ki biyan su suna da haƙƙi toshe maka waya me yasa zaka ki biyan su ka karba akan zaka biya su ka kuma ki biyan su sai su baka su sai ta amfani da wayar su sai su toshe maka waya ko baka ga in ka karbi bashin wani zaka biya shi
sai shi kuke tambaya da Allah yana son karin bayani akan ayar da take bayani akan azumi uku a haji da kuma bakwai bayan an dawo yake cewa waya na tayi wannan azumin
wanda yayi tabattu'i shine mutum ya dauki aikin umara a lokacin a watannin haji bayan ya gama umara ya cire kayansa lokacin fita bane yayi niyyar haji kuma yaje aikin haji kaga ya ji daɗin yin umara har ya huta har ya cire kayansa ya mori daman baki na zama ba tare da ihrami ba har zuwa kuma lokacin hajji sannan ya fita tare da Allah zai bayan ya mayar da ihramin sa ya yi hajji wanda shi ne tamattu'i haka nan ikrari ana kira shi tamattu'i shi kuma mutum ne zai koro hadiyarsa ya ɗauko hajji da umara a haɗe ya zo ya yi musu kuɗin goro gaba ɗaya da hajji da umarar zai yi su lokaci guda to shi ma wannan ya dan ji daɗi saboda ya samu hada hajji da umara a tafiya ɗaya shi ma wasu sai kare shi tamattu'i to dukkan su akwai yanka duk wanda ya yi tamattu'i ko ya yi hajjin ƙirani to zai yi yanka hadaya to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man tamatta'a bil umrati ila al hajji fa mastaysara min al hajji فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة. في الله جوان لي تمتج إلى أمرا زوا حج. sai ya umara sannan kuma ya aje umararsa bayan ya gama umararsa kuma daga baya ya haji ko kuma ya dauko su ya hada su gaba da shi ne mai kirari sai shi kuma sai ya sarrafa min hadi to ba da abin da ya sauka gana hadaya ya yanka abin da ya sauka gana hadaya fa ballam yajid wanda bai samu kudin da zai yi hadaya ba saboda ba shi da shi ko guzurinsa ya kaza in yi hadayar kuma zai zauna ba ya da guzurin da zai ci shi ne aka ce fasiyamu salasati ayyamin fil hajji sai ya azumin kwanaki uku a lokacin da yake aikin hajji to kaga bayan an sauko daga arfa bayan sallah goma ga wata kaga za a yi zaman mina 11 12 har wasu ma sukan zauna 13 to waɗannan kwanakin sai ya azuminsa su ne salasati ayyamin fil hajji ko bayan an dawo 11 12 an baro mina an zo maka kafin lokacin tafiya gida ya yi wata gida kwana sati da sai ya zama sauko shi ne salasa ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum bayan ya dawo gida kuma sai ya yi bakwai shi ne Allah ce tilka asharatun kamila wannan su ne goma cikakku to dama waɗannan su suke yin azumi ga wanda ba zai iya yin hadaya ba kuma ya yi abin da dole sai ya yi hadaya shi ne hajjin tabattu ko hajjin kirani
to sai wannan mai tabbatar shi kuma ke cewa mana shin akwai bambancin ramuwar azumi ne dangane da wanda ya sha azumin Ramadan da gangan ta hanyar abinci ko kuma kusantar iyali domin ya ji wannan cewa idan abinci mutum ya ci ɗaya zai rama ko kuma kusantar iyali ya yi a cikin Ramadan ɗin ko zai rama guda 60
a gurin wasu daga cikin malamai suna ganin duka wanda zai karya azuminsa da gangan ta hanyar ci ko ta hanyar sha ko ta hanyar kusantar da iyali to da zai kafara kafara azumin wata abin nan kafara shi ne ɗan tabaiwa ko bawa ko kuma ciyar da miskinai ko kuma azumin wata biyu ko ciyar da miskinai azumin wata biyu a jere ko kuma ciyar da miskinai 60 to wannan wasu daga cikin malamai ba su bambance ba tsakanin wanda ya karya azuminsa ta hanyar ci ko ta sha ko kuma ta hanyar kusantar iyalinsa da hukuncin da ya ne dukkaninsu suka ce sun keta alfarmar watan ramadan shi ne mutumin da yake baligi mazaunin gida lafiyayye marar uzuri ya yi azumi a wannan lokacin sai shi ya karya wannan alfarmar wannan hurumin na wannan watan to wannan ita ce ukubarsa wasu daga cikin malamai su suka bambance tsakanin wanda yake ci da sha ya yi amfani da shi wajen karya azuminsa da wanda kuma ya amfani da tarawa da iyali suka ce hadisin da ya zo a babin hadisi ne guda ɗaya mutumin da ya wani arabi da ya zo guda da sun sanar ce ya rasulullahi gashi na auka wa iyali na da rana sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi ya yanta ba wai ce shi mai da shi sai umarce shi cewa to ya yi azumin wata biyu ya ce to ai azumin na wata ɗaya ne ya ja masa wannan mutum wanda ya kasa haƙuri a wata ɗaya ya yi azumi kuma ya zai iya yin wata biyu ba zai iya ba ya ce to ka ciyar da miskini ya ce to ai duka ba shi da abin da zai ciyar da miskini ya zai sarrafa sai ya ɗauko masa kwandon abinci ya kawo masa ya ce to wa zan ba wanda suka fi ni talauci ya ce to ai duka unguwar ba wanda ya kai shi talauci annabi ya dariya ya ce to ya riki a shahira nan suka ce abin da ya yi shi ne auka wa iyalinsa ce wa qa'atu imra'ati fi ramadan ce na auka wa iyalina a ramadan to wasu malamai suka ce hukumarsa ta zama tana da girma saboda wannan abin ya fi kowanne wato rashin saurin faruwa to amma mutum ya kasa haƙuri akan wannan ya zai kiyo iyalinsa to ya kamata a kuntata masa hukuma sabanin ci da shawara abin da yake da saurin faruwa kuma yiwarsa tana yawan abin nan za ka hukumar sai ta zama da sauki abinda duk yake karancin faruwa wato abinda zai sa ya faru bai da yawa to ubarsa in ta zo ta fi tsanani akan wanda abubuwan da sa su faru din yana da abinci kana zaune za a wuce da abinci za a kawo abinci za shi dan zai furiya shi yasa ukubar liwadi ta fi tsanani akan ukubar zina ukubar zina mutumin da yake bai taba aure ba bulala ce aka ce masa dari amma wanda ya taba aure shi ne aka ce a jefe shi aka bambance tsakanin wanda yake mai aure da wanda ba da aure sabanin wanda yake wanda ya yi liwadi shi liwadi wannan kawai ko ya yi aure ko bai taba aure ba duk hukuncinsa ne shi ne a kashe shi wajen kisan ma sai zama na kisan da ake yi wa masu liwadi ya fi wanda aka yi da kewa abin nan shi wanda suka ce sai an je wani guri ƙororuwa sa'an sun tuwo shi ƙasa sannan kuma bi shi da dutse ko a kai shi gindin wata katanga mai abin da turo masa ita sannan kuma bi shi da jifa to haka suka ce saboda mai saboda shi wancan na zina abu ne da yake yawan faruwa zai iya ta faruwa sosai amma wannan wani abu ne wanda bai kamata fitirar dan adam ba ya kamata ta ji ba ta bukatarsa amma shi yayi shi yasa ukubarsa ta fi tsanani shi yasa suka bambanta tsakanin ci da kuma kusantar iyali kuma sannan hadisin da ya zo ya yi bayanin abin da ya yi to wasu kuma sai suka ɗauki kalmar aftara domin wata ruwaya ta zo a kan cewa wani mutum ya zo ya yi harsunan aftara fi ramadan ya karya azumunsa a ramadan sai suka ce to ai karyawa aka ce don haka kowace karyawa ta shiga tare da cewa wasu ruwayoyin sun yi bayanin irin karyawar da ya zo ita ce wannan ta saduwa da isa haka sai suka bambance tsakanin wannan da wannan sauka wannan shi ne kuma magana wacce ke tafi ƙarfi ta fuskar dalili
da sai wani mutum da ke cewa ya halatta maman yaro ta yi wa yaron da ta haifa ta hanik ko kuwa sai namiji ne kadai zai iya yi masa
ta hanik shi ne a tauna wani abu na dabino a sama yaro a baki a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun kasance a wa ɗayan sahihuwa yakan ɗauki yaron kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam taura wani abu ya sa masa a bakinsa wanda wannan babi ne na tabarruki da dukkan wani abin da yake ta daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam daga shahar da yawunsa sahabbai suna tabarruki da kakin annabi sallallahu alaihi wasallam suna tabarruki da yawunsa suna tabarruki da duk wani abu da ya taba jikinsa duk yana zama abin tabarruki abin neman albarka saboda albarkar ta riga ta tabbata ba kuma wani kokonto a kanta cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam komai nashi mai albarka ne shi yasa suke tabarruki da duk wani abu nashi in yayi kaki ko kowa suke wajen cafa kakin su shafa a jikinsu in yayi alwala sauran ruwan alwalarsa ko kowa suke kamar sa kashe juna wajen kowa yana son ya samu to wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam an yi tabarruki da wani abu da cikin fadalatinsa wani abu da ya fita daga cikinsa amma waninsa a lokacin sahabbai ba mu ga wani asar ba cewa sahabbai a junansu in sun haihuwa suna zuwa su kai wa Usaina Abubakar lokacinsa ko a zamanin Sayyidina Umar su kai masa a lokacinsa ko su kai wa Usman ko Ali a lokacinsa babu wani asar da ya nuna cewa sun ci gaba da yin irin wannan tare da wani sahabi daga cikin sahabban sallallahu ko tabi'ai su yi tsakaninsu da sahabbai ko a tuba utabi da tsakaninsu da tabi'ai ko ɗalibai su yi tsakaninsu da malaminsu duk babu wannan asar ɗin amma shi a kusurusan su yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya tabbata saboda haka kaga shi tahnik babi ne tabarruki a wasu suna cewa saboda dabinin ya fara shi zaƙin dabinin ban san dai ina suka samu wannan ba amma tahnikin da annabi yake tauna wani abu na dabino ya lasa wa yaro a bakinsa wannan saboda albarkacin yawon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a bakin wannan yaron babban kuma wannan zaki-zakin zai kara yaron tattan da sauransu saboda haka kaga ba magana ta uwa ko uba yake ba uwa da uba da martaba su daya ba wani wanda albarkarsa take tabbas babu kokonto sai dai kiyaye kyautata ta zato saboda haka ban ga wajihin uwa sai ta yi wa ɗa ta niki ko uba sai ya yi wa ɗa ta niki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa 'ya'yan sahabbai amma ban ga sahabbai a junansu suna yi wa juna ba ko suna yi wa 'ya'yansu sai ya yi wa Abubakar haihuwa ya yi wa ɗansa ta niki ko Umar ya yi wa ɗansa ta niki ko Abu Huraira ko wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam
da sai wani tambaya take cewa mallam idan mutum yana azumin nafila sai ya je ziyara aka kawo masa abincin walima shin ya halatta ya karya azumin saboda abincin walimar da ba gayyatarsa aka yi ba kawai ya tarar ana yi ne?
Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza duriya ahadukum ila al-walimati falyujib in sha'a qa'ima wa in sha'a tarak. Idan aka gayyaci ɗayan ku zuwa walima ya ansa, aka abinci in ya gara ba ya ci, in ya gara ba ya bari. A wata ruwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka gayyaci ɗayan ku aka kawo masa abin alima ya ci, fa in kana sa'iman falyad'u, yana azumi to ya musu addu'a. Ya addu'a Allah ya sanya albarka cikin wannan abu nasu, wannan aure nasu. Saboda haka wanda yake azumin tadawwi, wanda yake azumin da ba na farilla ba, in aka kira shi walima ya je ko da yana azumi, kuma an ba shi dama in ya ga dama ya ci daga wannan abincin da aka kawo wano, ya aje azuminsa, ya aje azuminsa tun da ba na farilla ba ne, sai ya aje, sai ya ci wannan abincin da aka gayyace shi. In kuma ya ga dama ba zai karya azuminsa ba, to ya yi wa masu wannan gayyata ya yi musu addu'a. Saboda haka in azumin na fi laƙi, amma shi ya ce ba man gayyace shi
ba.
Akwai azumin da akwai walima da take buɗaɗɗe a ce an gayyaci duk wanda ya zo ya yi ko waje, kuma wasu aka gayyata ba a san zuwa ba a yi gayyata ba, amma in ta zan buɗaɗɗe ce wanda haka aka fi so, to in ka je kana azumin na fi laƙi kana iya ajewa ka ci abincin walima, kuma kaga za ka riƙe azuminka shi kenan.
To sai wanda yake cewa shi kuma masallaci ne a ofishinsa inda suke aiki, sallar azhar da asar kawai ake a cikinsa a kullum, amma ba a yi kiran sallar sai dai tare ya kama. Shi ne ke tambaya shi hakan da suke yi akwai matsala ne ko kuwa?
Eh, ba a ana san dai za a riƙa sallah lokacin da ya kira sallah, ita ba wai sai masallaci ratibi ba, masallacin da ke da limami ratibi ba. Mutum ko a dokar daji yake, Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a dokar daji yake yayi kiran sallah, kiran sallah na duk wani wanda zai ji sautin kiran sallah ne, mutum ko aljan ko dabba, sai su yi masa addu'a su roƙa masa Allah rahama. Saboda haka ko da mutane biyu ne su zo su sallah, lokacin sallah suna iya, ko da ba kiran sallah su daga murya kowa da kowa ya ji ba, ya so su je da kansu, wannan yana da kyau. Saboda in dai har ana sallah a gurin a kasuwa, ko da ba guri ba ne wanda yake ratibi musalla ne, ana yin wasu sallolin ne kawai banda wasu, to bai kamata a kiyin kiran sallah ba, wannan ba daidai ba ne.
Ke suna shirin yake cewa malam shin babu laifi idan mutum ya saurari waƙar Turawa wacce maganganun cikin waƙar ke ɗauke da wata ma'ana ko wani darasi a rayuwa?
Akwai abin da ya fi darasi a rayuwa kamar karanta Alƙur'ani, sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, tarihin magabata na ƙwarai, tarihin salihai, wannan shi ne abin da zai baka darasi. Amma ba wai magana da waƙar Turawa ba, waƙa ba ta Turawa ko ta wanda ma kake jin harshensu, ba wani abin birgewa ba ne mutum ya riƙa zama yana cika kunnensa da wannan. Ya kamata mutum ya guji abin da aka kira shi mizmaru shaitan, wani sauti na shaitan, ya bi mizmaru rahman, shi ne sauti na Allah subhanahu wataala. Saurari karatun Alƙur'ani, karanta masa Alƙur'ani, ya nemi sanin ma'anonin Alƙur'ani, hanyoyin fahimtar ma'anonin Alƙur'ani sun yawaita yanzu ba kamar a da ba, kana iya bibiya su a cikin wayoyinka a rubuce ko a sauti duk da shi nan. Saboda haka ba daidai ba ne mutum ya shagaltar da kunnensa sauraron waƙe-waƙe ba wai na Turawa ko na mawaye, kuma ba wata hikima da ta kai abinda Alƙur'ani yake karantar da mutane, ba hikima da ta kai sa.
Kusa nake ce malam wanda ya mai da matarsa tana cikin jini na uku ba ta kammala ba, shin ta maido?
Maganganu ne guda biyu na malamai da zai mun taɓa ansa wata magana irin wannan. Kamar waɗanda suke cewa al-aqra da Allah ce abin nan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru din nan qur'i uku, da aka ce wanda aka saki su zauna su tsari, su zauna su jira. To wanda suka ce haila ake nufi da qur'i uku, to su a gurin su da zaran mace ta yi qur'i ta yi haila ta uku, ta shiga haila ta uku, to shikenan ta gama iddatta. saurat afwan eh ta gama iddata za wato afwan wanda suka ce za a mai za abin nan salasatu qura'a na nufin haila to ba za ta gama iddata ba sai ta gama hailarta sai ta gama hailarta uku to kaga a gurin su idan ta fara bata gama ba ana iya komai idan bata gama hailar ba amma wanda suka ce sarki ake ne sarki ake ne su daga zarar ta fara haila ta uku to ta gama iddata saboda ba maganar komai domin an sake ta tana sarki tana cikin sarki sun samu sarki na dai kenan sai ta yi haila ta yi wani tsarki tsarki biyu kenan kaga haila ta uku sai ta yi haila ta biyu sai ta yi tsarki kaga tsarki uku kenan tana yin wata hailar ta gaba ta gaba ta an samu tsarki uku to haka da ta shiga haila ta ƙarshe to ta gaba iddarta saboda kaga babacin kuma ayi komai wannan ita ce mazhabar malikiyya saboda suna abin nan kuma shine abin da imam malik ya rawaito daga aisha radiyallahu ta'ala anha tana fassara qira'a da cewa ana nufin al-adhhar ana nufin sarki saboda haka da zarar abin nan akwai yar uwarta da mijinta ya rasu tana shiga aida ta fito da ita daga gidanta ta ce ta gama ba bari ba sai da ta gama al'ada saboda tana ganin al-qira'a din shine sarki don an tambaye ta take cewa ya aka yi ta abin da ta ce to ai ta gama saboda wannan sarki ta cika sarki na uku da har ta shiga wannan al'ada ta fara al'ada ta uku to ta gama sarki uku saboda kaga babatun kuma komai a daidai lokacin
to ne ke cewa mallam shin ya inganta cewa idan mace ta mutu ba za a yi mata addu'a da damirin mace ba sai dai da na namiji
me ya hana me zai hana a yi mata da damirin namiji wasu suka ce ga amfani da zamirin namiji ana nufin almayit kuma ya su duku ana alrajul wa ya su duku ana almar'a amma idan an yi mata da zamirin mace babu wani abu
to ne ta shin ya inganta cewa in dai mutum ya kwanta bacci da alwala to duk abin da ya gani a cikin baccin gaskiya ne misali idan ya ga wani yana kulla masa wani shari to Allah ne yake sanar da shi
inda haka ne kuma ba zai dinga kwanta da alwala abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asdaqukum ru'ya asdaqukum hadisan wanda mafarkinsa yafi zama gaskiya shine wanda yafi kowa gaskiyar magana wanda duk sanda zai yi magana to gaskiya yake faɗa to saboda haka yawanci ga mafarkinsa shi yake zama gaskiya ba magana ka kwanta da alwala bane kwanta da alwala yana daga cikin abinda ake son mu'mini yayi yana cikin sunnonin bacci amma kuma ba shi ne zai sa duk abin da kuma ka gani ya zama gaskiya ba
to yayin da mutum ne ya zo zai yi sallar shafa'i sai ya fara raka ta farko ya manta bai karanta suratul a'la ba shin ya matsayin wannan sallar shin ta ya matsayin ta na shafa'i ko kuwa ta baci
ta yi sallar sa ta yi karanta sabbihi isma rabbikal a'la cikin sallar witri ka zo raka'ar farko karanta sabbihi isma rabbikal a'la wannan sunna ce rashin yin ta ba shi yake nuna sallah ta baci ba ko sallah ba ta yi ba ko sallah ba ta cika ba kawai dai wannan sunna ce ba a samu yin ta ba ko mai aka karanta da alqur'ani za a iya yin sallar witri da shi ba wai dole sai waɗannan surori ba amma idan mutum ya karanta su to ya zo da wata sunna ƙari zai samu ladan ɗabbaka wannan sunna rashin karanta su kuma baya nuna sallar su ba ta yi ba
sai yake cewa mallam ya hukuncin manta kabbara ɗaya daga cikin kabbarorin sallar idi idan za a gyara kuma sai an sake karatu
wannan kabbarori duka sunnoni ne dan mutum ya bar su babu komai akan sa ba magana gyarawa ba magana sai ya sake ya dawo ya abin suka wuce shikenan kuma mutum da yazo ya samu an yi kabbara kabarbari na farko ya zo ya shiga sallar ba sai ya sake ya dawo ya yi shi ba ya zo ya samu liman ya gama kabarbari ya samu ya shiga ko an ta farko ya kabbara ta farko in aka gama ba zai tashi sai ya yi kabarbarin su waɗannan ba da bai gaske su ba
to da kuma yake cewa mallam shin ya ake daga hannu yayin addu'a roƙon ruwa yayin da liman yake addu'a sannan kuma idan mutum ya tadda liman ya sallame sallar roƙon ruwan har ma yana kuduba ya zai yi a lokacin
to ruwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga hannunsa har sai da aka riga gano har abin nan hasken kafadar abin nan hamatarsa hatta ru'ya bayadu ibtayhi kamar da hadisin Anas sannan kuma ya daga hannun sama sosai sama sosai shine sa ma har ake gano abin nan hasken hamatarsa to da ya daga sosai sai ya zama na ta bayan hannunsa yana kallon sama wato ban san ya tunda kai in kana ganin mu dai za ka ga ya daga hannunsa sama haka idan ka daga hannunka sama to tafin bayan hannunka zai kalli sama kada wani ya zata an ce ya maida tabanan sai dauka haka yi ba haka yi ba wanda duk malamin da ya ce maka haka yi to bai fahimci abin ba ya daga shi yasa aka ce har aka ga ta dagawar da ya sama to kuma ya daga sama wannan tabanan sai zai kalli bayan hannunsa kai zai kalli sama ne sannan kuma in ka zo ka samu an riga an gama ta sallar istisqa yana yin cikin jam'i ne ba daidai kun mutane ne suke yin ta ba saboda kan ka samu an gama ana hudu shikenan sai ka zauna ka saurari abin da ake faɗa na faɗakarwa za ka tashi ka yi ta fitar da
mai gita da Allah malam ya halatta matar da take jini a bawan da ba na al'ada ba ta amince mijinta don gudun faɗawarsa wani hali
ina ban dai ba na al'ada ba ne ba ya haramta a shari'ance idan akwai wani abu da a likitance wanda zai iya samun su ko zai iya samun ta wannan shi kawai za a duba ba shari'ance ba abin da jinin da yake hana mutum ya kusanci matarsa shi ne jinin haila ko kuma jinin wiki
to sannan shi kuma yake cewa malam shi ne suna sallah da liman to sai ya riga liman ɗagowa daga sujjada shi ne ke tambayar me ya dace ya yi a lokacin
in ya riga shi bai ɗago sai ya koma bisa kuskure wani gangan ya riga shi ɗagowa to sallarsa ta ɓaci duk mutumin da ya riga liman yin wani abu na rukunin sallah da gangan to sallarsa ta ɓaci
sai wannan ke da Allah malam ne ingancin maganar da ake cewa sallah mai aure ta nanka tamar aure har sai 70
ba gaskiya bane duka hadisan da suke nuna falalar ibadar mai aure akan wanda baya da aure ba su inganta ba
to sai wannan shi ba dai akan sallah ne ke cewa idan mutum ya zo ya tarar ana hada sallah domin ruwan sama an gama magariba to zai iya bin su isha'i din a jami'i daga baya sai ya rama magaribar sannan idan bai bi su ba kuma bayan sun gama za su iya haduwa da waɗanda ba su samu ba sun masu yana su jami magariba da isha din
zai iya bin su ya yi isha'i sannan ya dawo ya rama magariba amma ba maganar in ya yi magariba kuma ya dawo ya yi isha'i shi kadai ita daman sallar hada sallar ana yin ta ne saboda a samu sallah masallacin da aka saba sallah da limamin da yake saba jam'un mutane sallah shi yasa muka ce koda a ce liman ya tabbare ya ce shi ba zai ja wannan sallah ba sai wani ya wuce ba ai ba zai yi ba ce wani ya ce to kai inda tunda kai ba mu ga da shiga kai mana ba liman shi ke da iko da masallacin sa liman sultan ne a masallacin sa in ya ce ba zai yi wannan jam'in ba to ba wanda yake da ikon ya ce shi yanzu zai wuce gaba ya ja mutanen masallaci a yi wannan sallah in an yi haka ba a yi daidai ba saboda a ikon sa ne ana sultan gurin sa ne ana kamar a kawo gawa ne za a sallace ta to amma sai a zo da wani mutum a ce a zo ma mutum a masallacinsa amma a zo da wani liman a ce shi zai yi wa gawar sallah wannan ba za ta yi tunda shi ne sultan sai dai in shi ya yarda cewa wannan da aka zo da shi ya ja sallah amma shi ne asali ke da haƙƙin ya ja sallah in ya ce shi zai ja to dole a masa ko kuma a can ya ce abu liman ko a can zama sallaci ko a ɗauke ta a sake mata guri amma dai shi ne wanda zai iya zuwa ya ce shi zai jagoranci sallar ko da liman yana ne shi ne a subhanu azam a ce akwai babban kamar a ce sarkin garin ko wani babban masarauta shi kuma sultan din abin nan shi kuma limai na karkashin sa to nan shi in ya zo to shi ne zai iya cewa shi zai wuce yayi ko kuma ya bar limai ya ci gaba da yi wata sallah to haka nan sallar abin nan take
to malam lai saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka karshen shirin a wannan mako sai dai kuma za ku yi kuma da sakon tambayoyin ku ta yi aiki da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 6014 1455 ko kuma ta kan adireshin email na faturrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatuwar Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Tamar da yashe malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalil OOL, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kano Kano, wanda a kodayaushe ke samun dama domin amsa wani tambayar da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.